ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد ان هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da wannan rana rana ta asabar wanda yau shine azumi ɗaya ga wata na wannan shekaran 1446 1446 hijiri wanda ya daidai da 2025 2025 miladi a yau ne muka bude tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekaran da muka ambata daga wannan gari na Gombe a tafsirin mu na yamma na karfe 5 zuwa karfe 6 a inda zamu ci gaba da inda muka tsaya wancan shekara din yau shine ranar mu ta farko kamar yadda muka fada daga wannan masallaci masallacin Al-Ahfat dake anguwar Nasarawa a cikin garin Gombe a Jamhuriyar ta Najeriya wannan kasa muna fata Allah Ubangiji ya albarkace ta shekara 2 da suka gabata mun yi tafsirin izu guda biyu a izu biyu a cikin suratul baqara shekara da ta gabata baya mun sake izu biyu shine a cikin suratul baqara kenan mun tsaya karshen izu na biyu inda yau zamu tashi tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq mun gama ta mu shiga tilkar rusul shine izu biyun wannan shekara kuma kenan wanda a wannan shekara muna fata shi ma izu biyu zamu yi a tafsiri na yamma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda shekaru biyu da suka gabata izo bibbiyu muka yi muna fata ubangiji ka ba mu iko mu samu wannan abin da muka yi kuduri kai ne mai iko akan haka ba za mu gushe ba muna maka godiya da ka ba mu ikon samun wannan ramadana na wannan shekara din Allah ubangiji ka karbi ibadunmu ka yafe mana kurakuranmu da muka yi ka kuma karbi ibadun da zamu yi a gaba ka mana kuma tawfiki ka mana dace dukkan waɗanda za su samu albarka a wannan azumi da wannan wata Allah ka samu a cikin su alaramma zaka karanta mana ayoyin da zamu tashi din duk da cewa ba su zamu shiga tafsiri ba kai tsaye zamu dan yi introduction ne game da yadda tafsirin alqur'ani mai girma zai kasance da ka'idodi na tafsirin qur'anin a takaice da kuma yadda muke so mu bi wannan tafsiri din insha Allah tabaraka wa ta'ala sai a karanta mana fadin Allah madaukakin sarki تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تكن سورة البقرة آية تدريبيو دا حمسن دبيو سورة البقرة آية تدريبيو دا حمسن دبيو نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
wannan sune ayoyin da zamu tashi a tafsirin mu na yau rana ta daya wanda yau daya ga watan ramadan shi ma daya kirge din daya ne ga watan March ba daya ga watan March 2025 wa'annan ayoyi guda biyu tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin sannan kuma tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سني آيون دادام تايش وانك مريد نفعل كيف مجيغة بعد تفسير وإنن آيوين زامد أني introduction كمدة تفسير كبادة duk shekara muna dan yin wannan introduction din saboda mu dora karatun akan irin wannan manhaji din na farko me ake nufi da tafsiri din da ake fada tafsiri zan je gurin tafsiri za a yi tafsiri a cikin watan azumi kalma ta tafsiri kalma ce ta larabci akwai kuma ma'anan da ake nufi da ita a wajen malamai na shari'a kalma na at-tafsiru a larabci ana nufin al-idhafu wat-tabyin shine a bayyane maka abu a fito maka da abu ballo ballo fili yanzu an ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wannan annabawa ne wa'ancan annabawa ne mun fifita sashi akan sashi to me ake nufi da wannan to a fito a ƙara maka bayani dalla dalla shi ake nufi asalin kalmar tana daga kalma ce ta larabci da ake ce mata al-fasru al-fasru abinda ake nufi da al-fasru shine al-ibanatu wal-kashf ka fitowa da mutun abu wanda abu yake boye ka fito masa da shi ya gane shine tafsiri din zaka ce asfara subh asfara subhu idza adha gari ya waye idan ya haskaka din nan yayi tafsirin kansa kenan Allah ya ce kalla wal qamar wal layli id akbar was subhi idza asfara gari ya waye komai ya fito maka fili shine tafsiri yasa Allah yake cewa wala ya'tunaka bimathalin illa jinaka bilhaqqi wa ahsanu tafsira duk yana nufin bayyana abu ahsanu tafsira bayanin abu ballo ballo ya fito maka fili shine tafsiri a wajen malaman shari'a abinda ake nufi tafsiri saboda kenan abinda zamu yi sai ake dubawa yayi daidai da abinda muka faɗa na shari'a tafsirin shine kai bayanin zancen Allah Allahu akbar kusan babban al'amari ne Allah ya dora maka nauyi na zaka yi fassara maganan Allah to dole ka shiga kai ka shiga taitayinka ke zama da ka iya ka san sharuɗan ka san ka'idodin shi yasa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkire abu na ƙarya ya faɗa yace ni na faɗa to ya tare jojin zaman sa a wuta to haka aka ce man qala fil qur'ani duk wanda yayi magana duk ce hadisi ne akwai maganganu akan sa amma malamai suka ce haka dai kuma anan take nufi duk wanda zai dauki qur'ani ya fadi abin da ya ga dama bai kai matsayin yi ba bai kai abin nan ba yazo yayi ta bindin dan yadda ya ga dama ya nemi maza wajen zaman sa a wuta in har maganar annabi in kai mata shishigi kai rashin mutunci ka nemi gurinka a wajen zama a wuta ina kuma maganar Allah to kenan duk wanda ya san zai fada ya zama da malamansa suka yi screening suka ga ya cancanta da amana suka ce kai kuma su bashi ka'idodin ga iya inda zaka yi karka shiga waje kaza to bayanin maganar Allah ne wani ilimi ne wanda na fahimtar da mu na fahimtan ilimin na fahimtan littafin Allah da fahimtar da mutane da sanin ma'anarsa da fitar da hukunce hukunce na fiqihu na aqida na mu'amala ka fitar da hukunci a gargashin kowace aya ka ce ga abin da ubangiji ya kundinda ne mana a ciki wannan shine tafsiri kuma ana kiransa ta'wili ana kiransa ta'wil cikin sunan tafsiri shine ta'wil sa'id ibn jubair yake cewa naji abdullahi dan abbas yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannu akan kafadata annabi ya dora hannu kan kafadan abdullahi dan abbas sai yace me sai annabi yace allahumma faqihhu fid din ya allah wannan dan baffan nawa abdullahi dan abbas ya allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wil kuma ka fahimtar da shi iya fassarar qur'ani kaga annabi ya bashi license ya masa addu'a ya iya in ya iya me zai yi ya je yayi kenan ba za ka yi ba sai ka iya a wajen wanda ya iya wanda ya iya kuma ya ce kai ma ka je ka yi shi wannan ce kaida ba irin yayi da ake ba kowa kawai zai dauka yaje babu malamin da ya aike ka yace ka je a madadina kai wa mutane tafsiri ina kallon ka in naga da matsala zan yi magana shi yasa Abdullah dan Abbas ya zama habarul umma wa turjumanil qur'an ya zama kankat kan gaba sanai zama wanda Allah ya bashi damar zai fassara qur'ani shi wannan ilimin qur'anin da tafsiri a wasu gurare ake zakulo su ana zakulo su a cikin manyan gurare guda tara amma guraren da ake zakulo aya a fassara ta a fitar da ma'anoninta suna da yawa amma manyan guraren guda tara ne shine cikin qur'anin da kansa na biyu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo aya annabi ya fassara zamu zo mu bada misalai a kawo aya annabi ya ce ga abin da ake nufi ba shikenan ba ko kuma a kawo wani bayani a qur'ani qur'ani ya ce abin da aka fada din nan ga fassaran sa zamu zo ku ga misali sai kuma sahabbai sahabbai suna cikin wayanda Allah ya ba su fassara ayo alqur'ani so su ce mu ga yadda ayan take nufi sai kuma lugal arabiyya da nahwu da sarfu so da qur'ani an saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin qur'anan arabiyyan qur'ani ne ba larabe kenan sai ka san larabcin da ka'idodin larabcin sannan ka fassara qur'ani wannan shine na uku na hudu kai na biyar ka san ilmul bayan balaga da abin da ta kunsa a ciki a dunkula kalma ka san ga yadda larabawa suke fada to in ka ji shi a cikin qur'ani kai tsaye da ba ka san me ake nufi abu na shida usulul fiqh ilimi ne mai zaman kansa abu na bakwai ilmul qira'at sai ka san qira'o'i daidai gurgudu wata qira'ar tana fassara wata abace sannan ka san sababin saukar aya sannan sai na karshe annasikh wal mansukh wannan ayan an soke ta an shafe ta wannan an shafe rabinta wannan an shafe kaza wani hukuncin an jima da safe shi ba za ka zo karanta ka fadi hukuncin ba wannan shine gurin da ake zakulo ilimin tafsiri to sai kuma aihuwan ilimin tafsiri din yadda aka haife ka kana jariri ka kai shekara 7 shekara 8 aka saka primary ka je university to shi ma ilimin tafsirin haka aka haife shi yana jariri yayi ne aihuwan sa lokacin da aka saukar mu qur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yake fassara masa fassara masa yake wani lokaci qur'anin ya fassara kansa shine mataki na farko na tasowar qur'ani da kansa yake fassara kansa sai mataki na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi damar ka fassara qur'ani duk abinda annabi ya fassara kuma da wahayin Allah yake fassarawa domin annabi wa bayyantu anil ahwa in huwa illa wahayun yunha wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya kai annabi mun saukar maka da qur'ani ne don ka bayyana wa mutane abinda muka saukar musu muka saukar a gare ka saboda haka annabi Allah ya aiko shi don ya fassara mana qur'ani cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan qur'ani yana fassara qur'ani sunna tana fassara qur'ani za ku zo ku samu misalai sai sahabbai suna fassara qur'ani na daga abinda suka koyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai tsaye ko kuma ka'idodin da annabi ya ba su sallallahu alaihi wasallam sai tafsiri na tabi'ai sai kuma bayan tabi'ai sai tafsiri na malamai wanda su kuma wata ayar ba su samu aya ta fassara ta ba ba su samu zancen annabi kai tsaye ya fassara ba ba su samu athar na sahabbai ba ba su samu na tabi'ai ba to sai su dauki wayancan abu tara da na fada din nan sai su saka ka'idodin gaba ɗaya akan ayan da bata samu wayancan abin da na fada ba sai su fassara ta akan wannan sharuda din wanda kuma sahabbai an samu sun bi wasu daga cikin matakai na wannan annabi ya tabbatar da su akan haka ko kuma su ya su sahabban sun tabbatar da junan su akan haka saboda haka tafsiri mun fada wannan marhaloli guda biyar din nan ya biya wuce tafsirin qur'ani da qur'ani tafsirin qur'ani da sunna tafsirin qur'ani da maganan sahabbai tafsirin qur'ani da maganan tabi'ai tafsirin qur'ani da ijtihadi na malamai misali yanzu tafsirin qur'ani da alqur'ani wanda Qur'ani da kansa sai ya fassara al-Qur'ani. Ana rama karanta min suratul Qari'a. Na'am.
Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush.
Hada nan gurin Qur'ani ya fassara kansa. Al-Qari'ah, Allah yace ya rantsuwa da Al-Qari'ah. Ba za ka gane me Al-Qari'ah ba. Sai Allah yace mal Qari'ah. Ka san ma menene alqari'a din? Wa ma adraka bal qari'a? Me ya sanar da kai menene ake nufi da alqari'a? To yanzu Allah zai fassara masa. Maka, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Shine ranan da mutane za su zama kamar fari da aka watsar da su. To sai ka nemi kalmar da kai kuma zaka fassara. In mutane suka zama watsatsu kamar fari da suka mutu aka watsar da su, kai a Hausanka, kai a yarenka me zaka fassara? To shine alqari'a din. وتكون الجبال كالعهن المنفوش ارانن kuma dutse zai zama kamar garin abin nan gashin dabbobi al'ihn haka za ganshi a watse ma'ana dutse zai narke kaga qur'ani ya fassara maka sannan cikin suratul layl cikin suratul ma'arij innal insana khuliqa
Innal insana khuliqa halu'a.
Ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah ya halicci dan Adam halu'an maran nitsuwa ba shi da nitsuwa. Yanzu kana so kai da aka ce maka an halicci dan Adam ba shi da nitsuwa. Yanzu me kake so ka gane? Yaya rashin nitsuwan sa yake? Ko ba haka bane? Shin kudin cefa ne a matsayin ka namiji mai mata biyu? Kudin cefa ne kake bada na sati sati wannan rashin nutsuwa ne ko ba rashin nutsuwa ba ka bada na wata wata shine rashin nutsuwa ƴaƴan kan ka zo biyan school fees ka raba ko ka biya duka zaka yi ta tunani meye rashin nutsuwan nan to Allah sai ya hutatar da kai ya za mu yi mu gane dan adam ba shi da nutsuwa
idza massahu sharru jazua
duk lokacin da sharri ya samu dan adam sai ya zama mai raki yawan raki daga wani abu ya same shi ka fito kofar gida wani ma fa kudi ne zai zama bashi da shi yau bashi da kudi sai fito kofar gida ce kai yau za a yi bala'i ko da za a yi bala'i saboda bashi da kudi wai za a yi bala'i to dan ba ka da kudi kowa ne bashi da kudi yana da raki idza masahu sharru jazua amma idza masahu alkhairu fa
wa idza masahu alkhairu manua
lokacin da bashi da shi yayi ta surutu yayi ta surutu amma in ya samu kuma sai ya makina sa shine halu'an qur'ani ya fassara ko bai fassara ba to qur'ani yana fassara qur'ani halu'an abinda ke bayan sa sai ya fassara shi to sai kuma tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da kansa wanda Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim abinda yasa nake wannan introduction din akwai wanda basu yadda da maganganun annabi a wajen fassara qur'ani ba sirri da kowa ba wai qur'ani kawai shikenan gundarin su a karanta bai yadda annabi ya fassara ba bai yadda asar na sahabbai ba amma shi kuma zai zo da hausan sa yana fassara maka yana ce maka ga abin da ake nufi shi yafi annabin ma gane qur'ani yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yace mana wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in aqimus salata fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa qallu sabila fa ikhwanukum fi dinin wal majid an ce a tsaida sallah a bada zakka don Allah alqur'ani ina aka koya maka yadda ake tsaida sallah yadda ake bada zakka alqur'ani ina aka koya maka zakai Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar ka kalli gaban kai ruku'i ka taso daga ruku'i kai sujjada mi za ka karanta a sujjada sujudu sahwi in ka samu rafkan waya ya zaka yi a ina alqur'ani ya ga maka annabi sai ya zo ya hawo minbarin sa sai ya nuna musu yadda ake sujjada yadda ake ruku'i yadda ake karantawa cikin sujjada yadda ake ruku'i da ya gama sai ya ce sallu kama ra'aytumuni salli kuyi irin yadda kuyi sallah irin yadda ko ga nayi yanzu waye fassara mana wa aqimus salata annabi ko akwai wa aqimus salata fassaran sa qur'ani babu annabi ne zai fassara mana ita shi yasa fadin Allah madaukakin sarki لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana yan aljanna yace lilladina ahsanu lalle wa'anda suka yi aikin kwarai alhusna za a ba su mai kyau wa ziyada kuma da kari nan husna duk malaman tafsiri sun ce husna anan wajen aljanna ake nufi wanda ya aikin kwarai a duniya za a ba shi aljanna wa ziyada to menene kari kuma ta za a maka akai sai yazo a cikin hadisin Imam Muslim hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ziyada din nan shine ganin fiskar ubangiji ganin ubangiji shine ziyada waye fasara mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi babu aya da ta fasara maka ziyada sallallahu alaihi wasallam mu ahli sunna kuma mun yadda za a ga Allah ranar tashin alkiyama amma ba za a ganshi a duniya ba ba wanda ya isa ga Allah a duniya amma za a ga Allah ranar tashin alkiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira fiska lokacin tana mai kallo ne zuwa ga ubangijinta fiska tana mai haske saboda tana kallon ubangijinta kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna kafirai aka ce ranar tashin alkiyama za a toshe su ba za su ga ubangiji ba kenan mu'minai fa za su ga ubangiji kaga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana dalil ladina ahsanul husna wa ziyada ya fassara mana da cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala sai sahabbai su ma sahabbai suna yin tafsiri suna fassara aya a lokacin da ba su samu aya da ta fassara ba ko abin nan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai wanda Allah ya ba su baiwa ya ba su wani zabi kamar Abdullahi dan Abbas fadin Allah madaukin sarki aula mastumun nisa maganan wanka ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn har aka zo maganan lamastumun nisa ita ce ai ko me yake nufi da lamastumun nisa Abdullahi dan Abbas yace abin da yake nufi shine jima'i idan an kusanci iyali kaga tafsiri na sahabi kenan kamar yadda Abdullahi kuma dan Mas'ud ya fassara fadin Allah madaukin sarki hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbuhum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir ya fassara yake cewa idan ubangiji ya bada labarin wani al'amari da zai faru a duniya tun daga sama Allah zai labarta malaika jibrilu zai samu labari wa'anda suke kasan al'arshi za su samu labari na daga mala'iku za su ji wani sauti sautin nan kai ka ce zuban kacace mai karfi a cikin kunnan mutum wanda aka buga ta akan dutse kaga mutum zai iya suma duk mala'iku sai su fadi su suma idan wannan tsoron ya tafi a zuciyar su sai su ji an kira ma za qala rabbukum kaga yanzu yana fassara nan gurin Abdullahi dan Mas'ud ma za qala rabbukum qala sai ya ce fa yaqulu man sha'a wanda Allah ya ga dama a cikin sai ya ce qala al-haqqu wa huwa al-aliyyul kabir kaga Abdullahi dan Mas'ud ya fassara wannan aya haka to sai tafsirin tabi'ai wanda tabi'ai suna yin tafsiri na alqur'ani fadin Allah madaukin sarki walladina amanu wataba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahinun wannan fadin Allah madaukin sarki wanda suka yi imani kai mu'mini ne Allah sai ya taimake ka ƴaƴanka ba su ga zama mu'minai Allahu akbar amma kai aljannarka babbar aljanna ce kai baban aljannarka mai hawa 150 ne ƴaƴanka kuma mu'minai ne amma su aljannar su bata fi fil abunan ne blood ne ko hawa dai babu ba boys quarters bandaki guda daya wani ya ce ai ko boys quarters ne shi ta yi fa aka samu babba kai kana aljanna hawa 150 su ko suna aljanna hawa daya ƴaƴanka ganin kai mai imani ne uba kai ka musu tarbiyyar imani suka bi imani to nan yanzu da zai ci darajar ubansa da zai ci darajar babansa Sa'id ibn Jubair yazo fassara wannan ayar sai yake cewa ai alhaqa Allahu ta'ala az-zurriya bi aba'ihim fi darajat. Allah sai ya dauki ƴaƴan sai ya kai su darajar uban su ma a ba su aljanna mai 150. Duk da cewa kuma aljannan su ta ƙasa suka cancanta, amma darajar baban sai su ma a kai su wannan sun ci albarkar uban su. Dan a girmama baban su, a faranta musu rai, a aljanna faranta rai ake yi, kuma cikin farin ciki shine ƴaƴanka da suke ƙasa a kai su sama. Wannan kuma ya dauko ne daga maganar Abdullahi dan Abbas. Kaga sai ya dauki maganar sahabi sai ya fassara ayan Qur'ani da ita. Mai Abdullahi dan Abbas yake cewa, malamin sa kenan, Abdullahi dan Abbas yake cewa inna Allah la yarfa'u dhurriyatal mu'min fi darajatihi. Allah zai daga darajar mu'mini ƴaƴa ya kai darajar baban su ranar tashin alkiyama. Wa in kanu dunahu, Abdullahi dan Abbas yake cewa in ma suna ƙasa da shi, fil amali, a aiki ba su yi aikin da ya kai nasu ba, amma aljanna za a musu alfarma, litaqarrabihim aynuhu, dan baban ya samu farin ciki. Kaga wannan tabi'i ne fassara mana ayan nan, fassaran kuma da dukkan ittifaqin ahlus sunna sun karbi wannan fassaran da ita suke fassara aya ne. Sai tafsiri na gaba, tafsirin malamai, manya-manyan malamai su kuma suka zo suka fassara Qur'ani, suka yi ijtihadi a gurin da za a ijtihadi, irin su Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan fi ta'wil al-Qur'an, irin su Al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi a cikin tafsirin sa Ma'alim at-Tanzil, irin su Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Al-Jami' li Bayan al-Quli Ahkam al-Qur'an, irin su Isma'il ibn Umar ibn Kathir a cikin tafsirin sa Tafsir al-Qur'an al-Azim, irin su Jalaluddin Abubakar as-Suyuti a cikin Ad-Durr al-Manthur fi at-Tafsir bil-Ma'thur, irin su Muhammad ibn Ali ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir. Manyan malamai da suka taho baya su kuma suka yi tafsara a can baya, ba ma ka dauka irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim da sauran manyan malamai. To wa'annan su ne manyan littafai na tafsiri da ake ji da su. Wa'annan tafsiran da muka fada manyan tafsirai ne, dukkan su kuma malamai sun dauka sun sake musu aiki wannan tafsiran da na fada. Yanzu misali ka dauki Jami'ul Bayan fi ta'wil al-Qur'an na Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari, wanda ya rasu shekara 310. Wannan bawan Allah yayi aiki a cikin tafsirin nan sosai da sosai. Tafsiri ne bil ma'thur, yana fassara Qur'ani da ayoyi da hadisan annabi da hadisai da suka zo daga wajen sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma tafsiri ne wanda babu bid'a a cikin sa, domin ahlus sunna ne. Sai dai kawai dan wani lokaci yana dan ambaton Isra'iliyat a cikin tafsirin sa, fassaran banu Isra'ila, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ku ba da labari game da su, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, kar ku karyata su, kar ku gaskata su. Kuma akwai ka'idodi na Isra'iliyat da yadda ake mu'amala da shi, wa'anda malamai sun sanya ya ka'idodin suke. To kun ga su ahlus sunna da ke mu addinin mu addini ne gangariya da an masa hidima. Babu wani addini da aka yi wa hidima irin na ahlus sunna, shine musulunci, aqida ta ahlus sunna. Malaman mu sun yi aiki a irin manhajin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabban sa akai. Shi yasa yanzu ba mun faɗa ba, mun ce tafsir Ibn Jarir al-Tabari akwai dan Isra'iliyat kaɗan a ciki, to sai muka samu Ibn Kathir, Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, shi kuma sai yazo sai ya ɗauki tafsir al-Tabari ɗin nan, sai ya masa aiki duka wa'annan Isra'iliyat ɗin, sai ya cire su, ya yi tahdibin su, hadisan da azar da ya kawo ya musu aiki, ya musu taujihi, duk wani abu wanda bai inganta ba ya nuna, wanda ya inganta ya tabbatar da shi, wasu ma gaba ɗaya ya cire su a cikin tafsir al-Qur'an al-Azim. Imam al-Baghawi yazo ya dauki Ma'alim at-Tanzil, wanda muktasar ne na Sa'alabi, muktasar ne na Sa'alabi. Sa'alabi ya kawo mawdu'at da wasu abubuwa, shi kuma ya dauka ya cire da'ifan, yayi aiki a cikin tafsirin sa Ma'alim at-Tanzil mujalladi 5. Imam as-Suyuti Ad-Durr al-Manthur fi at-Tafsir bil-Ma'thur, yayi ta kokarin dauko hadisan cikin Bukhari da Muslim, duk da cewa ya dauko hadisai cikin Ahmad da sauransu da su abun nan sunan din nan, wasu da'ifai ne, wasu ba su inganta ba, kawai shi duka Imam Suyuti ya zuba kawai. Dama tafsiri ne na malamai, ya kawo malamai ne. Malami in ka karanta ka cire mai kyau, ka cire mara kyau. A yanzu sai aka samu matsala, sai wanda ba malami ba ma sai ya dauki Ad-Durr al-Manthur, sai ya je ya karanta dan ya iya fassara, sai ya zo ya taiwa annabi ƙarya, ya taiwa Allah ƙarya, wanda imamu Suyuti kuma yayi shi ne ya tara maka ilimin ne kai kuma a matsayin ka na hadadde idan ka zo ka san wannan an kawo shi amma ba mai inganci bane wannan shine mai ingancin da aka kawo dan haka imamu Suyuti yayi kisa za ku ji ana ta kwaba to sai malamai suka ce kuma akwai kuma tafsiran da ake tsoratar da mutane a nisanci karanta su saboda matsalan da ke cikin su kaman al-kashf wal-bayan an tafsir al-Qur'an na Abu Ishaq al-Tha'labi wanda na faɗa yanzu wannan Tha'labi din babban malami ne fa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa Tha'labi shi Imam Tha'labi mai wannan tafsirin Tha'labi huwa kana fi nafsihi fihi khairun wa dinun babban mutum ne mai addini hadadde wanda ya san Allah mai aqida kai sai ya kira shi wa kana haqa balailin laqabin da Sheikhul Islam ya masa yake cewa su ne hadaddu masu aiki da a kashe dare ma'ana kamar kogi ne a ilimi bijimi ne a ilimi yadda dare yake gama ko ina to ilimin sa ya gama komai sai yake cewa yanqulu ma yajri fi kutubit tafsir min dha'ifin wa mawdu'in kaga ka fadi alkhairin sa a kuma tafsirin sa sai ka fadi guri mai matsala sai yace amma a cikin tafsirin sa yana dauko wasu abubuwa da waɗanda ba su inganta ba da waɗanda ma ba daidai bane ku duba yadda malamai suke da adalci ku duba yadda ya fa'idanci da littafin sa amma a gurin kuskure kafin ya fadi abin da ke da matsala a littafin sa sai da ya yabe shi yanzu haka ake yi za mu zo gaban nan yanzu ba haka ake ba yanzu malami ya kafa minbari ya kira wancan malamin ya zagi uwarsa ya zagi ubansa wannan abin ciwo ne malamanmu wasu iyayenmu ne amma kaga wajen tafsiri ya zama gurin zagi da raddi jama'a sun zauna suna bukatan ka fassara musu Qur'ani suna bukatan ka koya musu sallah ka koya musu tsarki ka koya musu azumi amma ka zo kana zagin wani malami mai alkhairi da yake koyar da mutane alkhairi saboda yayi kuskure wani idan ma misali sabani ne da a nemi gaskiya dama amma zaka samu an siyasantar da addinin yanzu maimakon siyasar ne za a addinantar da ita maimakon siyasa a mai da ita addini ya zama ana siyasa mai tsarin addini amma yanzu addinin namu sai aka siyasantar da shi duk alherin da kake koya mutane in kai ba dan kungiyata bane zan zo na zage ka zan ce abin da kake ba daidai bane duk abin da ka zo da shi na alkhairi in dai ba tafiyar mu tare da kai ba zan zage ka zan ce kai dan ciwaciwa ne zan ce kai kaza ne zan tuno wani abu naka na sharri da Allah ya jima da ya fe maka ma a baya ni kuma yanzu inzo ina tono shi ina ga mutane ina cewa ai ma ne ma barawo ne anan kuskure ne wasu malamanmu da suke wannan aikin muna jin zafi ba mu isa mu zo mu ce malam wani baka kyauta ba zan mu isa mu fada ba amma abin da ake din rashin kyautawa ne kuma har wanda ba malami ba wallahi manyan mutane manyan shugabanni suna fada suna jin zafin irin wannan abin da wasu malamai suke yi na a kafa minbarin karantarwa ya zama mingari ne na zabi minbari ne na zagi na cin mutunci na labari ka aibanta wancan ka zagi wancan ka zagi kungiyar wancan ka zagi wancan mutane ka ba su karatu mana ba su da hankali ne mutanen wani da kake karantar da shi wallahi ya fika hankali ya fika kwakwalwa wani da kake ba shi karatu ya fika gane abin da ka fassara masa din kafin ka fidda fa'ida 20 in ka bar shi zai fitar maka da 120 ka ba shi fassara kwakwalwa Allah ya ba shi fa'tabiru ya ulil absar ulil albab Allah ya ce mutane suna da hankali to kuga Sheikhul Islam kafin yayi magana kan tafsirin sa sai da ya yabe shi haka ruhul maani fi tafsir alquran alazim wa sab'il mathani na imam al-alusi tafsiri ne mai kyau shi ma akwai matsaloli a ciki wanda shi har tafsirin sufaye ma yake yi ya raba tafsirin sa kashi biyu akwai tafsirin zahir akwai tafsirin batin ya tafi yaje yana ɗebowa daga manyan sufaye duk da cewa kuma aiki da yayi a cikin tafsirin ruhul maani wallahi manyan litifan tafsiri yayi aiki da su yayi aiki da tafsirin abi saud da tafsirin baydawi da tafsirin fakhruddin ar-razi da na ibnu atiyya da na zamakhshari da kuma na ibnu kathir da su yayi amma dan kuskure da aka samu sai ya tafi kuma sai ya dauko wasu manyan abin nan sufiyan da wasu tafsiran su tafsiri ne da ya kauce wa hanya ta ahlus sunna kamar junayd da ibnu ata da abul abbas al-mirsi da kuma tafsirai ne shadda wanda ba su da asali yazo ya fassara to kaga sai malamai suka ce wannan tafsirin sai a ciccire wa'annan kuma wasu malamai sun cire shi to shi kansa tafsiri kuma ya kasu kashi biyu akwai at-tafsiru bil ma'thur akwai at-tafsiru bil ra'ayi tafsiri bil ma'thur shine ka fassara aya da qur'ani da hadisi da maganan sahabbai da maganan tabi'ai wannan kuma sune wa'annan bujimayen malaman da muka fada kamar Imam Tabari kamar Ibn Kathir kamar Imam Al-Baqawi kamar Imam Suyuti wanda suka yi a cikin tsarin tafsirin su shine ba za su sa maganganun su a ciki ba za su kawo aya za su kawo hadisi za su kawo maganganun sahabbai to sai kuma tafsiri na biyu shine at-tafsiru bil ra'ayi kai fassara da ijtihadi da wa'annan mechanisms din da na fada guda tara wa'anda sune men abin nan da ake dora abin nan mechanisms da ake yin tafsiri da su wanda kowane abu in ya fado yana karkashin wannan guda tara din ne to shi kuma malamin tafsiri sai ya aiki da wa'annan idan kai aiki wa'annan technicalities din zaka fitar da duk abin da ake bukata a cikin alqur'ani to da aka saka wa'annan wasu sai suka kauce wa'annan sai suka zo suna aiki da ra'ayi lalatacce su fassara qur'ani da son zuciyansu wanda har yanzu ana samu mutum ya duba me yayi daidai da bid'arsa daidai da kaza ya fassara min qur'ani yadda ya ga dama to sai aka samu wasu kuma suna fassara qur'ani su kuma da hanya mai kyau su bi wa'annan ka'idodi din kamar irin abin nan su ruhul ma'ani na alusi da mafatihul ghaib lil razi duka wa'annan at-tafsiru ne bil ra'yi amma ar-ra'yu al mahmud so ne shine kadan daga introduction na tafsiri mas'ala ta gaba ta karshe ya zamu bi fassaran qur'ani da zamu yi anan insha Allah ta'ala yadda zamu bi ka'idan za a karanta mana ayoyi ko aya daga an karanta ta zamu fadi kalmomi masu wahala na cikin ayoyin sannan sai mu fadi tafsirin ta adunkule wanda muka dauko a cikin littafan malamai sannan sai mu bi gaba gaba na ayan a cikin bin gaba gaba zamu fadi hukunce hukuncen fiqh in akwai sannan mun gama sai mu fadi fa'idodi na tarbiya wani abu muka samu da zai gyara mana tarbiya a yau sannan sai mu zo mu fadi fa'idodi na ilimi sannan sai mu zo sai mu fadi fa'idodi kuma na balaga ta qur'ani akwai abu ɗaya da na manta idan ayan tana buƙatan li'irabi a fitar da wajahi na larabci a ciki zamu dan taba dan kadan wanda zai taimake mu wajen fito da fassarar ayan insha Allah tabaaraka wa ta'ala ina ga anan gurin zamu dakata sai sako da muke so mu isar sakonni sako na farko sako ne ga malaman mu sako na farko sako ne ga malaman mu iyayen mu Allah ya kara musu daraja muna addu'a ga dukkan malaman mu da za su kafa minbarin su na karantar da mutane a wannan watan azumi muna yi wa malaman mu nasiha da ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su gaya wa mutane abinda Ubangiji yake so ba abinda mutane suke so ba su ji tsoron Allah kar su mai da minbarin su na karantarwa gurin zagin mutane wannan raddi da ake yi a zagi wancan wancan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan mu almajirai ba ma jin dadin wannan al'amari dai a matsayin mu na ƴaƴan su tsakani da Allah wannan yana sosa mana zuciya kuma uwa ne da uba suke fada baka isa ga zo ka ce mama baki da gaskiya baba baka da gaskiya ba dukkan su muna girmama kowa amma fa iya girmar rashin mutuncinka iya zubar mutuncinka a gaban na ƙasa da kai wannan shine maganar gaskiya mu ga mu gaskiya malaman mu ga mu gaskiya iya girman ashar da kake kana zagin wani wallahi iya raguwan kimar ka a zuciyar mu kenan ba ma jin dadin zage zagen nan wannan gaskiya da gaskiya kenan kar ka dauka in ka zagi wancan ka zagi wancan kamar daraja kake karuwa wallahi mutuncinka ne ke zuba kuma wani ya ci mutuncinka ka zo ka ce ai wane kam bai fahimce ni bane ai wane in ma ya girme ka kace ai wane babana ne Allah ya shirye shi idan akwai gurin da ya maka kuskure a fadan wani abu sai ka ce a guri kaza ba daidai ya fada ba dan ba haka bane alaramma ba haka annaban Allah suke ba zaka yi tuna min wani annabi da aka ce kana da kaza yace a ba haka bane bani da shi laysa bi kaza laysa bi kaza eh tuna min
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin
qala al mala'u alladhina sabar manyan mutane da suka yi girman kai ina ta tuna bayan farkon ayar da suka yi girman kai min alladhina qala al mala'u alladhina kafaru manyan mutanen gari wanda suka kafirci lillazina stakbaru ko inna lanaraka fi safahatin suka ga wani annabin Allah kai wawa ne ku ji fa abin da ga annabin Allah kai wawa ne annabin Allah nan yanzu in yana so a rama masa za a rama ko ba za a rama ba sai suka ce wa inna lanzunuka min alkadibina kai muzatan mu ma kai makareci ne don Allah ku saurari ku ji amsar da annabin Allah ya fara yace ya qaumi ya ku jama'ata laysa bi safahatun wallahi ni ba wawa bane walakin ni me rasulun min rabbil alamin ni annabi ne daga wajen ubangiji don Allah ya ce ku tsirannu wawaye ne ya ce ku mutanen banza ne ya ce ku barayi ne marasa mutunci me yasa malaman mu in an zagi wani sai ya zo shi ma ya rama zagi din me yasa ba zai ce wani da ka zage ni akan minbarinka ba haka bane baka fahimce ni bane amma ina maka addu'a Allah ya shirye ka ya ganar da kai abinda baka gane ba kai kuma yayana ne ko babana ne ko kai malami na ne na amfana da kai ban isa na zo na ce kaza ba koi dole ne man an zage ka sai ka rama dole man an zage ka sai ka yi magana to wannan gaskiya shine sako na minbarin nan na farko girman al'amarin na malaman mu su tsaya su karantar da mutane a wannan wata din a karantar da mutane Qur'ani ba wata ne na hada rigima da zage zage ba muna Allah wadare da na baya ma balle kuma na cikin watan wata alfarma wannan shine sako na farko sako na biyu ga manyan shugabannin mu na arewacin Najeriya mu ba mamoran siyasan nan da take zuwa mana shin ban sani ba wauta ne magani ake mana wani set of ne ake shiryawa kullum mu ne losers kullum mu ne a baya kullum an wuce mu manyan mu na arewacin Najeriya duk siyasan da za ta zo ku duba matsalar rashin tsaro ku duba matsalar rashin hanyoyi kullum accident tafiyan hanyar da zaka yi tafiyan awa 3 sai kai awa 7 awa 8 yanzu ba sabuwar siyasa ce ta zo ba yanzu shekaran mu daya da wani abu da zuwan President Tinubu ko abun takeici da bacin rai dukkan manyan arewa da muke ga productive ne potentials ne wanda su muke da hope za su kawo mana gyara da canji abun takeici dukkan su sai suka je suna fada da junan su haka ne ko ba haka bane su kuma ba mu ji suna fada ba suna ta yin abubuwan da yankin su zai ci gaba muna da manyan abubuwa yanzu manyan mu na arewa din nan da akwai san mu da kaunar mu da ga wasu ayyukan da suke gaban ku tunda shugaba Tinubu ya zo ya hau kujera sai ku fara masa magana na your excellency in fa kana so mu baka hadin kai a 2027 ko ka zauna lafiya kai bar ma maganar mu baka hadin kai muna sanar da kai your excellency ƙuri'un mu ne muka baka kashi 70% na zuwanka wannan kujera din amma a gurin mu ne muke da Mambila power plant haka ne ko baka bane muna da Mambila power plant har yau bamu san matsayin da ake ciki ba a cikin shekara ɗaya ka gama mana aikin nan revitalization na Ajakuta steel ko karfe wajen Ajakuta shekara nawa ka zo ka bana wannan aiki din dredging na Niger Delta an yi wajen abin nan River Niger ina aka kwana me ajandanka akan mu da muka baka ƙuri'u masu yawa amma ba ai haka ba sai manyan suka je sai suna ta fada. Mr. A yana garin Kaduna ko yana garin Kano ko yana garin Borno yana fada da Mr. B wanda shi yanzu yana cikin villa yana jikin shugaban kasa. Mr. B na jikin shugaban kasar nan fa in muka bashi hadin kai ni Mr. A da nake Kaduna ko Kano a matsayina na mai karfi a siyasa in na bashi hadin kai babu wani abu da za a yi diverting na yan arewa na jama'ar mu na hanyoyin mu sai an yi wannan aikin amma shi da yake da dama sai na je ina fada da shi dan Allah ina za a samu wannan ba mu da doka da oda a arewa kalmani kalmani area ko kalmoni ko kolmani kolmani area din nan kaga ma a cikin garin gari na ina sunan ma yana ban wahala kolmani area an ce za a samu mai mai yawa an yi commissioning fara aiki an yi kaza don Allah kun ji ana wannan maganan yanzu mutum manyan mu na arewa suna wannan maganan abinda muka ji kawai alhamdulillahi mu ribar siyasar mu ta Najeriya akwai babbar jiha a cikin arewacin Najeriya wanda sarki biyu ne alhamdulillah mun samu cin nasara sarki biyu kowa yana fada da kowa wannan shine ribar mu a cikin wasu jihohin mu na arewa manyan jihohin mu na arewa da muke ji da su gwamna tsohon gwamna yana fada da sabon da gwamnan da yake ci yanzu dan Allah ka gaya min da wannan rigiman ta yaya za mu samu ci gaba a lokacin da Lagos South West kenan a lokacin da Lagos suna da Eco Atlantic City Dr. Abaga Eco Atlantic City tun 2003 aka haifar da Eco Atlantic City saboda me yasa saboda Lagos a 2030 ana tsammanin za su kai 30 million population don haka tunda su masu kokolwa ne masu ilimi bari su yi tsari sai aka yi wannan tsarin wanda a yau ana kiranta mini Dubai haka ake kiranta mini Dubai ko kaki ko kaso Lagos county ce ko da ba a rubuta an ce an raba Najeriya ba academically sun ware kansu kuma Allah ya musu albarka Rivers a South South ko kaki ko kaso karamar county ce tunda kun je kuna ta fada wani mutum shi kadai da aka bawa Abuja a cikin shekara daya yayi aikin da wani a gwamna a shekara 8 in dai hanyoyi ne bai yi ba wannan an yi ne dan a kunyata mu a nuna ba mu san kishin kanmu ba menene dalilin da yasa aka yi North East Development Commission daga baya yanzu aka zo aka yi South 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 East kowa da kowa aka yi nasa dan saboda an san ba mu da kishin kanmu bari a sa mana competition ko za mu tsaya mu yi abun arziki hanyoyi babu duk inda za ka yi tafiyan awa 5 sai ka yi Tamistiri accident ya yi yawa wannan shi ne kira da wannan mimbari yake yunwa a yankinmu ne wutar lantarkin nan da kake gani 70% ba mu muke shanta ba mutanen kudu suke shanta saboda su ne suke da industries mu kuma muna fada muna rigima a gari irin Kano wanda maimakon yanzu maganan kamfanunnukan mu za a yi amma an zo maganan da tsohon gwamna da sabon gwamna da babban gwamna da karamin gwamna da babban abin nan da babban riga da mai karamin riga sun zo sun hargitsa jiha ba abin da ake yi Kano ita ce daidai da Rivers ita ce daidai da Lagos bana abin takeici din akwai takeici ka je ka ga bola a cikin Kano alagafar ta mallam ka shiga Lagos ka ga yadda ake doka mota in ta bace a cikin garin Lagos Bahaushe yana gudu zai je shi ya biya 250 maza a dauke ta a cikin awa daya in ba haka ba zai shiga matsala mu kuma da hannunmu ake ruguza kayan mu mu ne ba kowa bane shugabanni ne ba mu da su ni ba da shugaban kasa nake magana ba ba da yan uwanmu yan kudu da suka san kishin kudu nake magana ba da lalatattunmu yan arewa da suke lalata mana gari sun ki su hada kai suna ta fada
yadda nayi magana kan malamai ba za a yi fada ba to kuma ku hada kanku ai har ku yan siyasa kuna cewa malamai sun ki hadin kai akwai wanda yafi hadin kai irin ka da yankin ka ba za ka iya bacci karfe 11 dare ba kana bacci kana tunanin halin da ake ciki talaka yana cikin matsala Allah ya ba ku talakawa masu hakuri talakawan Najeriya iya karshe Allah ya ba su basu hakuri wallahi tallahi hakurin su ya wuce duk inda ake magana ai kun gani da aka dan yi flashing na zanga zanga ai kun gari abin kun san ana cikin hakuri kar mu bari mu sake shiga irin wannan hali din kwanan nan wani sanata ya zo ya fitar da wani magana cewa 3 trillion da aka fitar ko wani abu figo kamar haka noskis din mu da aka tashi aka duba me aka dauka mata a ciki sai aka ji ana lissafin billions ne ana maganar trillion a cikin mu ana maganar billions ne aka fitar bana ka je ka duba ka so na agric ka duba education yadda aka yi saboda ba su damu ba su an ganin su ko an ce ba ka so ma a education su sun mana nisa yanzu a Gombe state akwai baristoci a nan gurin san da suke Gombe state ba su kai 10 ba in akwai wani barista yayin responding a Lagos a gida ɗaya zaka samu san guda 10 medical doctors zaka same su fiye da wannan saboda ka ilimi su sun yi nisa in budget din ma aka ce zero budget ne ba su da problem mu kuma ba mu da ciwo ba mu san ciwon kanmu mu je mu saka interest din mu na akare budget na ilimi ba haka na noma ya za a yi budget na noma na imo ne ko na ina ne yafi abin da aka sawo zamfara kuma manyan mu suna gani a lokacin da Lagos sama da shekara 15 ta zama country suna cin gashin kansu an taba sanctioning din su shekara 2 3 suka rike kansu suka zauna lafiya yanzu ai sanctioning wata jiha arewa na wata 2 kaga halin da za a shiga ciki kai na wata 1 sai an samu matsala so wannan shine kira da muke ta yi game da wannan sai kira na 3 yan kasuwa sati 3 na bi analysis na price an samu deflation 23% kaya ya sauka wasu suna cewa 30 wani abu percent yan kasuwa ku ji tsoron Allah kar mu zo mu ce ya Allah duk wanda ya taba deflation din nan ya samu aka samu inflation Allah ya tsine masa ban tsine ba fa amma kar ku bari kaya ya sauka ya zama da hannunka kaya kuma zai dagu yadda ake shine zuba dukiya ake dan a karya jari dan a karya farashi ku kuma boye kaya kuke dan farashi ya daukaka hoding so da ka yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku nemi albarka a garin ku don Allah ya kai dan kasuwa a garin ka tsaya kai kyam ka ce a baka list na yan kasuwa shekara 100 zuwa 70 zuwa 50 baya zuwa yau ka tambaya ina suke suna kabari in yayi tsiya yana can da alkhairin sa in yayi inge da tsiyar sa in yayi abun arziki yanzu ana masa addu'a yana samun albarka na ƙarshe shine mu cire siyasa a gurin ci gaban ƙasa wallahi duk kira ne ga manyan mu wallahi muna kishin ƙasar ne kuma wallahi muna muku biyayya muna sa muku albarka shi yasa wani shugaba in yayi abun arziki sai mu ce Allah ya masa albarka wani ma wanda bai ma je gurin shugabancin ba muna masa zaton alkhairi za mu kira su da su mu ce wane muna masa zaton alkhairi Allah ka bashi jagorancin mu idan aka kawo abun arziki a cire siyasa a duba al'umma da fatan alkhairi da kiyamar ka inda kai aka kawo ci gaban nan zaka samu zan ba da misali guda 1 ko 2 ko 3 abin da ya shafe mu nan arewa na abin da na sani dan ba da misali da wasu jihohi duk da cewa bana son ambaton suna yanzu mai da za a tona a Kolmani kun san sai da aka yi kamar ni na dauki ni zan iya cewa set up ne ma maganar tonan yana nan sai aka zo ana cewa ai nan yankin Bauchi ne nan yankin Gombe ne wannan ba da ganga ake so ai ba in ni ne gwamnan Bauchi ce na ba wa Gombe ba shikenan in zan iya ko na ce na bayar dan kar a kawo me taskaro ko wani matsala anan to zan ba da ƙara misali anan a cikin manya-manyan ayyukan da muke sa musu albarka a North Eastern State akwai industrial park da bai girma gwamnan Gombe yayi Inuwa Yahaya. Ya dace duk ƴan siyasa su cire siyasa ayi masa duk abin da za a taimake shi don a tabbatar da wannan aiki ne. Misali nake bayarwa duk abin da ka sani na siyasa to amma ba haka ake ba. Wata kilma ya gama bai karasa ba ya tafi wani ya zo mummunar siyasa da ba iri ɗaya ba a ce ba za a karasa aikin ba dan shi mutum ɗaya ba dan shi kadai wanda ni mu duk ƴan jiha za mu amfana da shi amma sai wani ya ce ba za a yi ba babu continuity babu komi aikin alkhairi babu ruwan mu da shi muna fatan wannan kiraye-kiraye da muka yi akwai misalai na so na bada misali da jihar Kebbi game da wani babban abu suma da suka kawo na ci gaba da cewa mu ajiye siyasa mu ga duk abin da muka san zai taimaki al'umma mu hada kai mu ɗan siyasa ma'ana ina nufin su ɗan siyasa nake magana ni almajiri ne wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ali wa sahbihi wasallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine bude tafsirin mu gobe fassara zamu shiga zalla